This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel. Sauraro abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren GOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalima Si Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan, sai a gyara zama sauraron labaran duniya daga bakin Sarfila Hashim Gumel.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Yau Asabar, jiragen yakin Isra'ila sun hari kan birnin Rafa na Gaza bayan da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bada umarnin shirin kwashe fararen hula daga birnin kan iyaka da kudancin kasar, gabanin farmakin da ake sa ran za a kai ta kasa. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito jami'an kiwon lafiya da shaidun gani da ido sun ce akalla mutane 44 ne suka mutu, cike har da yara fiye da 10, lokacin da wasu harahara ta sama kan wasu gidaje a yankin Rafa. Ofishin Netanyahu ya faɗi jiya Juma'a an umarci sojoji da samar da wani shiri na kwashe fararen hula a Rafa, tare da lalata bataliyoyin Hamas hudu da ya ce an girke su a can. Ukraine ta ce harharen jiragen saman Rasha da aka kai kan birnin Kharkiv na birni na biyu mafi girma a Ukraine a yau Asabar ya kashe mutane akalla 7, ciki har da ƙananan yara 3, tare da haddasa gobara da ta lalata gidaje da sauran kayayyakin more rayuwa na fararen hula. Jiragen sama marasa matuƙa sun kai hari da yammacin jiya Juma'a a kusa da Kharkiv, birni mafi girma a Ukraine, inji jami'ai. Gwamnan yankin Ole Sinhob ya rubuto a kafar Telegram cewa jirage marasa matuƙa sun lalata ababen more rayuwa na fararen hula a gundumar Nakshilansky na birnin. Harin da jiragen saman Shahid da Iran ke kerawa ya haifar da wata gagarumar gobara ta yi sanadin lalata gidajen jama'a akalla 14. Masu aiko da rahotanni da gidan talabijin na South Line sun ga yadda wata gobara tashi a cikin birnin. Rundunar sojin saman Ukraine tashi ta kabo jirage marasa matuƙa 23 daga cikin 31 da Rasha ta harba. Hukumar kwallon kafa ta Iran ta faɗi yau Asabar cewa ta buƙaci hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da su dakatar da hukumar kwallon kafar Isra'ila saboda yakin da ƙasar ke yi a Gaza. A cikin wata sanarwa da hukumar kwallon kafan ƙasar ta Iran ta fitar a shafinta na yanar gizo, Iran ta buƙaci FIFA ta dakatar da hukumar ta Isra'ila gaba ɗaya daga duk wasu ayyukan da suka shafi kwallon kafa. Bukatar ta kuma bukaci a ɗauki matakin gaggawa na FIFA da mambobinta don hana ci gaba da aikata laifukan da Isra'ila da samar da abinci da ruwan sha da magunguna ga mutanen da basu je basu gani ba fararen hula. Yakin Gaza ya fara ne a ranar 7 ga watan Oktoba da wani hari na ta'addanci da mayakan Hamas suka kai kan Isra'ila. Hakan ya yi sanadin mutuwar mutane kusan 1,200 akasarinsu fararen hula, a cewar wasu alƙaluman kamfanin dillancin labarai na AP da ya bayar bisa alƙaluman hukuma na Isra'ila. Labaran duniya zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a, kotun kolin Malaysia ta yi fatali da wasu dokokin shari'ar musulunci a wata jiha da ke ƙarƙashin 'yan adawa, tana mai cewa sun keta hurumin tarayya. Masu kishin Islama sun yi tar da matakin kuma sun ce zai iya gurɓata kotunan addini a faɗin ƙasar da ke da rinjayen musulmi. A hukuncin da aka yanke, wanda alƙalai 8 suka amince, kwamitin alƙalan mai mutane 9 na kotun tarayya ya soke wasu dokoki 16 da gwamnatin jihar Kelantan ta kafa, wadda suka sanya hukuncin suka samu asali daga addinin musulunci kan laifukan da suka da luwaɗi da cin zarafi da lalata tsakanin 'yan uwan juna da sakastar jinsin da ba na mutum ba da lalata wurin ibada. kotun ta ce jihar ba za ta iya kafa dokokin musulunci akan waɗannan batutuwa ba saboda dokokin tarayya na Malaysia ne ke da hurumi. Daga ƙarshe an tuhumi wani mai sharhi kan zamantakewar ƙasar Cambodia da laifin tunzar jama'a tare da daure shi a gidan gidan yari bayan ya soki wani ministan gwamnati a shafin Facebook. Lamarin da ya janyo cece-kuce daga kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama yayin da aka kama wasu ƴan adawa baya-bayan nan. Nainak mai shekaru 46 mai sayar da takin zamani da sauran kayayyakin amfanin gona ya gudanar da shahararren shafin Facebook na Cambodia mai suna Mka. Ya kasance mai tallace-tallace da bayar da shawarwari don haɓaka amfanin gona. Nak ya kafe wani batu da ya shafi siyasa da gwamnatin Cambodia a shafinsa mai kusan mabiya 425. Lamarin da ke faruwa a yanzu ya samo asali ne tun a ranar 11 ga watan Disamba kan wata kasida da kafa labarai ta yanar gizo ta Cambodia Daily ta fitar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA.
Jama'a muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna birnin Lagos tare da abokin aiki na Babangida Jibrin wanda ya hada shirin. Kuma zamu tashi ne a inda yake yi wa daya cikin manyan bakin wata tambaya mai muhimmanci. Babangida gare ka.
To doctor, wani tasiri ko kuma illa wannan cire tallafi wa harkokin tattalin arzikin Najeriya wato cire tallafin man fetur da akai?
Wato wahalhalun da aka shiga daga rabin shekarar da ta gabata kawo yanzu kusan cire tallafi zai ja kimanin kaso 30 zuwa 40 cikin 100. Ai bai taimaka a kasan nan da komai ba sai wahalhalu da ya kara al'umma. Ya kara tsadar kusan komai sannan kuma al'umma ba su amfana da shi ba. Abin da ya yi shi ba da matsala shine wannan kuma karya nera da akai. Saboda haka ba fa'ida bane kuma babu kasar da ba sa wannan tallafin. Kullun World Bank ko Bankin Duniya da sauran kasashen turai suna cewa Madina tallafi a daidai lokacin da su kuma suke yin wannan tallafin. Yanzu da aka samu wannan matsala tsakanin Rasha da Ukraine, aka samu tsadar makamashi a Turai, musamman a Turai. Mu wannan mun samu amma musamman a Turai, kasar Germany saboda tsadar makamashi da suka hangaza ta yi kuma al'ummar su ba za su haƙura ba za su iya musu buri akan wannan sai da suka yi tallafi na euro biliyan 200. Yanzu tallafin tun daga shekara ta 2021 zuwa ina ga watan zai kare ko dai watan Mai ne ko watan Maris na wannan shekarar, amma tun yanzu al'ummar sun fara korafi fa ba su yadda a dakata da wannan abun ba sai an ci gaba. Faransa sun yi, Ingila sun yi, dukkansu kowanne zaka ji daga fam biliyan 37, fam biliyan 70, euro biliyan haka duk suke wannan tallafin a yanzu a wannan magana da muke. Kuma na makamashi ne abin da ya shafi lantarki, gas da makamantansu. Me yasa za a ce Najeriya kasa kamar Najeriya mai tasowa? Mu ba zabi ba. Idan muka duba a tsawon shekara goma daga shekara ta 2010 zuwa shekara ta 2011, kasar Iran ta yi tallafin da ya kai kimanin dala triliyan ɗaya a tsawon shekara goma. Kasar China sun yi na sama da dala biliyan 400. Kasar Saudi Arabia sun yi na sama da dala biliyan 512. Amma Najeriya tallafin da muka yi gaba ɗaya bai wuce na dala biliyan 28 ba a tsawon shekara goma. Amma kuma kullum mu ake korafin muna tallafin man fetur. Kamar cutar da kasar ake so a yi kuma amma kuma hukunta suna aminta da wannan matakan suna dauka kuma muna ganin illar da yake tattalin arziki da al'umma kasar nan. Saboda haka muna ganin a har a yanzu ya kamata ce ana yin wannan tsari na tallafi, sai dai idan an yi tsarin ya zamana ana bibiya ana tabbatar da cewa waɗanda ya kamata su amfana da tsarin shi suke amfana, kada a dinga yin hargitsi. Misali akwai matsaloli da dama da ake fuskanta da ake tunani da suke tattare a cikin shi babban kamfanin man fetur na kasa. Yanzu kaga a doka da aka yi cewa aka yi man shi kamfanin NNPC kaso 30 kadai zai iya kawo na mai zuwa kasar nan, sauran kaso 70 'yan kasuwa su kawo. Abinda aka ce yana ba 'yan kasuwa ana ganin gasa tsakaninsu zai iya sa farashi ya kasa. In ka je kaso mai tsada wani zai so mai arha nashi zai zo sai da sauki, mutane za su ci akan nashi, dole kowa ya je ringa nemo mai sauki mai kyau kuma. To amma har yau NNPC ita take kawo mai kasan nan 100% sai ta kawo shi bakin ruwa a Lagos sannan za ta rabawa yan kasuwa shine fa abin da yake faruwa saboda haka nawa suke siyo shi me yake faruwa ya ake yin kasuwancin hayyo ba wanda ya sani ana yin abu ne a dukkule su irin wayannan bai kamata a bar wannan tsarin ba ya ci gaba ya kamata duk a ce an yi musu tufka
to zan sake koma wajen bakin da ke wannan zaure domin jin abin da za su ce malami na gaba bismillah
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana Dairo Ibrahim daga Lagos Island gaskiyar magana game da yanayi na tattalin arzikin kasa jama'a da dama sun shiga cikin wani yanayi mara daɗi kasancewar wasu suna da ɗan ƙananan sana'o'i da ƴan ƙananan jari wanda za ka ga sanadiyar wannan matsalar tattalin arziki na kasa an samu karaya ta arziki daga waɗannan mutane wanda za ka ga wani jarin sun yi fuka naira 200,000 kayan da mutum yake siya naira 1,000,000 da yanzu ya dawo bisa naira 500,000 kayan da mutum yake siya 1,000,000 wani ya dawo bisa naira 400,000 ba to duk abin da ka siye shi naira 20 a wata 6-7 baya yanzu in ka zo a sati idan ka je ka za ka siye kusan kucin wannan abu sai ga kuma naira 25 ko naira 30 wanda wannan abun ba karamar barazana ba ne ba da kuma illa ga mu mutanen da muke da ƙananan karfi a cikin wannan ƙasa ta Najeriya to shawara kuma ga gwamnatin muna ba su shawarar da sai mu kasu dinga duba yanayi na rayuwa na su irin waɗannan mutane kamar yadda muke a ciki a yanzu su dinga duba yanayi na tallafi da za mu iya samu daga gwamnati ko kuma dai wasu abubuwa makamashin wannan sassauci daga gwamnati dai shine wanda muna fatan gwamnati za ta duba irin waɗannan abubuwa da kuma duba an samu sauƙi na rayuwa Allah ya samu da shi
to bari mu sake koma wajen doctor mu ji abin da zai ce wato doctor Dauda kenan
kamar yadda muka bayani a ko lokaci da ake ta ba gwamnati shawara ta fada da hanyoyin samun kuɗin shiga ta rage dogaro da man fetur saboda shi man fetur ba ko lokaci yake kuɗin shi ke wadata ba saboda wani lokaci za ka ga kasuwan shi ya fadi a duniya to idan ya fadi za ka ga kuɗin shigan ya nakasa to hanya shine ko gwamnati ta yorance idan kuma ka duba za ka ga irin bashin da gwamnati ta ciwo da gwamnatin baya da kuma gwamnatoci da suka wuce wanda shi bashin ka gani shi ma biyan shi da kuɗin ruwan shi ma yana da matsala to kamar yadda masana suke bayani shine gwamnati ta kokari ta haɓaka wasu sauran hanyoyi na noma misali da haƙan ma'adinai wanda yake na ɗaukar lokaci musamman haƙan ma'adinai sai an shigo da ƙwararru wanda suke da injinoni da kuma fasaha na sarrafa wa'annan ma'adinan to amma babban abin da zai kawo ci gaban wannan fanni na noman da na ma'adinai shine sai an inganta tsaro saboda yanzu idan ka lura da yawancin wa'annan wurare da suke da wa'annan ma'adinai din rashin tsaro ya addabe su mutane suna jin tsoron shiga wurin ko su yi noma ko su yi wannan haƙon ma'adinai din to idan gwamnati ba ta magani wannan tsaron ba kaga zai yi wuya a samu gajiyan wannan fanni din haka kuma kamar yadda muka ce tunda tattalin arzikin in ba an buɗa shi ba ya zama cewa ƙasar tana da kayayyaki da suke sarrafawa take da ci gaba mafi akasari za ka ga cewa masu shigo da kayan ko sun shigo da kayan ai sai mutane suna da halin da za su saya to idan mutane ba su da halin saya kaga ko mai shigo da kaya shigo da shi ka gani ba zai samu mai saye ba to saboda haka kuma shi haraji na shigo da kayayyaki da custom take karba sai in tattalin arzikin kasa nan haɓaka ne yana tafiya daidai to shine ana shigo da kaya gwamnati kuma tana samun haraji to babban shawara da za a ba gwamnati kamar yadda muka faɗi shine ta inganta tsaro kuma ba wai ingantawa ba a tunkare shi gaba ɗaya a yi maganin rashin tsaron nan saboda harkar noma ya farfado da kuma harkar ma'adinai sannan kuma kamar shi wannan blue economy watan na harkokin teku da tsabtace shi da sarrafa ruwan shi kamar a kosu ƙasashe da suke makwataka da mu suna da buƙatan wannan ruwan na teku saboda kai kayayyakin su to kaga idan muka samu arzikin da muka faɗaɗa wannan tekun aka share shi ma hanya ne da zai sauƙaƙa hanyoyin sufuri da misali kaga akwai harkan wajejen baro da aka ce za a iya kawo kaya wurin to kaga ya rage da sai an ɗauko ko da mota ko da jirgin ƙasa wanda haka nan ma kuma zai ma inganta hanyoyin mu zai kuma ba da aikin yi to amma duk yin wannan sai in tattalin arziki din ya samu ci kuma sai in gwamnati ta yi hadaka da wasu kasashe da suka ci gaba ko kuma suke da tattalin arziki mai karfi wanda suke da sha'awa sun kware ta wannan fannin na shi wannan arziki ta hanyar ruwan teku akwai kasashen da suka ci gajiyen shi da yawa to idan gwamnatin Najeriya za ta yi hadaka da irin wayannan kasashen to za a iya samun cin gajiyen wannan lamari
anan shirin ya kawo jiki gaba daya a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da baban gida Jibril wanda ya hada shirin a birnin Lagos Sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce yake cewa ku kasance tare da mu makon gobe domin jin wani sabon shirin daga kasar Niger mu huta lafiya
A gaida Madina Dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM ga iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shiri na soshin tambayoyi Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na soshin tambayoyi masu sauraron mu da dama da suka hada da Adamu Aliyu Ngulde da Buhari Yahaya Nguru da Adamu Habu Umar Taura jihar Jigawar Najeriya masu san jin tarihin Azbinawa ko Auzunawa dake Jamhuriyar Niger musamman ma ko shin suna da alaka da wata kabilar kuma ta daban ko kuma wata kasar ta daban za kuma aji ansar tambayar Ishaq Musa mai son jin takaitaccen tarihin gandun dajin Yankari dake jihar Bauchi Najeriya to idan masu tambayoyin da ma sauraron masu sha'awar jina tare da mu ga wakilin mu a Yamai Salamu Muna Barma da karshen soshin da ya samo daga masanin tarihi Professor Jibo Hammani da Jami'ar Abdulmumini Diofo da ke Yamai wanda zai dan koma baya ya dora daga inda yake cewa
Abuzan wanda ke wajen Agadez ko wajen Azawad sun yi wanda ke Azawad ko yawai kaga yanzu zaka samu yanzu cikin kasar Tawa ko cikin kasar Maradi akwai garuruwa da yawa na buzaye wanda ake cewa na buzaye kuma garuruwan su ne kuma kasar su ce kaga abun ga akwai sarauta ta Abzinawa Bunkuku ko akwai sarauta ta Abzina Balera ta Gallar akwai sarauta wajen da Koro akwai kuma akwai da yawa waɗanda suka shiga kasar Hausa har sun zama Hausa yanzu kenan Abzinawa waɗanda ke zamne yanzu wanda suke danya da Hausa wasu lokaci har sun zama Hausa ko kuma nan sun zama Burma to sun yi waɗanda ke cikin Agadez yawa Abzinawa su ne yanzu in ka duba yanzu in ka ɗebe Hausawa Abzinawa suka ce su ai su ne kabila ta biyu to ko Burma su yi yawa suna da yawa ne suna cikin manyan kabilun Niger su Abzinawa
Professor a ƙarshe abinda masu sauraro ke son sani shine wace irin alaka ke da kai tsakanin Abzinawan Niger da Abzinawan Mali
ka san Abzinawa to abun gabi ne hanya biyu ce daga arewa wanda suka shigo Niger da Mali akwai wanda suka taho daga arewa kama daga can wajen Hagar ta Aljeri ko wajen Libi suka biyo ko ta Agadez directement wasu suka biyo ta Bilma suka shigo nan kasar Niger akwai wa'anda suka fito daga yamma wa'anda suka fito daga su ne Abzinawa na farko wanda suka shigo Niger wanda suka fito daga yamma yamma kenan ne Mali ko wanda suka fito daga yamma suna da alaka da Niger amma ka san da cewa tarihin Abzinawan Niger da Mali shine ka zo kana da ƙarfi ka fidda wanda ka tarda ka ɗauki wurin shi haka ne tarihi ne in ka duba akwai wasu yanzu suna bakin iyakar Nigeria
suna cike har su ce da angle ne suka ce musu su komo Niger me har sun shiga Nigeria cikin su to da inda suke arewacin Tabelot wasu su zo su tura su su amshe musu ri su kuma su tai ko ayyaki ko kuma su zo in ayyaki to amma wanda an ka hakari shike barin wuri dan suna Mali bani in ce maka ga wanda yazo da farko amma abun haka yake kenan nan Mali sai dai ka ce nan Mali da nan Niger duk iri guda ne
akwai wata rawar da abzuna suka taka a yaƙe-yaƙen da aka yi a can da irin na sarakuna jarumai
akwai dewa wa'en gutun busu zan larabawa na Maroc na Mauritania su ne sun kafa Marrakesh sun taɓa yaƙi har zuwa cikin Spain su shiga Spain don su ceto larabawa tun ma busu zan larabawa na ɗaya wanda shi ne misali na ɗaya na biyu in ka duba nan lokacin yaƙin shehunan hudiyo wani ne ce daura sarkin agazin ne shi ne ya ce daura lokacin nan da sarakuna wanda suke kama na Ilila da Dogarawa to da na Agadez da lokacin da duka Abzinawa ne wanda ke mu'amala da Hausa ƙasar Hausa suna jin Hausa amma lokacin da duka Abzinawa ne kuma sun yaƙi sosai kuma ka san abun kumiya ne ga Abzin ne ban ce buzu ba ne ga Abzin ne na asali yayi gudu cikin yaƙi
ba sa tsoro
in kai tsoro kumiya ce ai da kuma aka ce za su fice tsoro daji kuma gida ko to shine abun da Abzinawa in kana son yaki kuma kaga abun da an kai Kausan ai duk Abzinawa da suka yi yakin nan na Kausan da ket sarwa kadan su amshe kaga da suka abun nan ga Turawa inda taimako bai zo ba taimako an ka aika shi daga fari an ka aika taimako daga Dakar an ka aika taimako daga Sudan wajen kasar Mali an ka aika taimako daga Nigeria Angale ne mayaka duk dan saboda yake da Abdullahi suka yi abin nan
yawa Professor Jibamani mun gode
to sai kuma ansar tambayar Malam Ishaq Musa mai son jin dan takaitaccen tarihin gandun dajin Yankari dake jihar Bauchi idan mai tambayar na tare da mu ga ansar makamancin tambayar ka da wakilin mu a Bauchi Abdulwahab Muhammad ya samo daga babban manajan gandun dajin Yankari na lokacin Alhaji Jibrin Adamu Aliyu wanda yace
to shi dajin Yankari 1957 wani bature mai suna Alfred Masha aka turo shi saboda ita gwamnatin Arewa ta wancan lokacin ta kudurin yankafa wannan gandun dajin a karkashin Bauchi Native Authority Forest Reserve to dama asali shi wannan wurin yana da gari da ake kira Yankari so Yankari din suna ne na mutanen wurin Dugurawa
ko zaka ga mana da yake harshe ne na daban ba Hausa ba me yake nufi kenan wannan daji
to shi asali dai kamar yadda na samu tarihi asali gari ne mai wannan suna da mutane na zanne a wurin saboda daura da shi akwai ruwan wiki din nan shi ma suna ne na yare wannan ruwan shi ne yake supplying mutanen wurin da abdar ka san ba da makafa gari sai da ruwan sha to ruwa ne mai kulkulowa kuma ruwa ne mai albarka wanda an san da shi so da baturen yazo ya samu su wayannan mutanen a cikin wannan wurin suna zanne da su baturen zanne wurin su sai suka tashi sai bature ya kafa base camp din sa wurin saboda ya dace bai kawo mutane da masu lura da daji aka ci gaba da harka na kokarin kare albarkatun da suke cikin dajin da dabbobi da tsire-tsire da kuma kayan tarihi
a wasu irin dabbobi ne ake samu ko kuma wannan daji na Yankari ke tinkaho da su
to akwai dabbobi manya-manya da yawa muna da giwaye a Yankari muna da zakuna da gwanki da bauna muna da gwambazozi muna da su muna kuma da nau'i irin abin da ya shafi kaman biri wanda muke kira primate muna da tsuntsaye gada bareyi da kuma dabbobi na ruwa tunda muna da koguna cikin Yankari din dabbobin suke cin Yankari ba za su misaltu ba saboda girman wurin watan da kuma a fili aka bar su suke yawon su yawanci sai dai a dan kiba maka kadan kawai a gaya maka yawa
to kenan babban wuri ne ya kuna da kiyasin girman wannan daji kuwa?
Ito dajin Yankari square kilometer 2244 kakiyar ce. Babban wuri ne kwarai da gaske, kuma ba kewaye shi aka yi ba. Muna da iyaka da jihar Taraba ta nan arewacin Najeriya, muna kuma da iyaka da jihar Plateau, kuma muna da iyaka da jihar Gombe.
Shin da gaske ne wannan daji ya nausa ya hada ma da wasu kasashe na Afirka?
Kamar yadda na gaya maka Malam Wahab, dajin Yankari ba kewaye yake ba, kuma a ta nan gefen mu inda muka yi iyaka a arewa maso gabas tare da Taraba, ya haɗu da daji irinsa wannan ana kiransa Gashaka Gumti. Dabbobin Yankari suna da corridor da ya haɗa su da wannan dajin, kuma shi Gashaka Gumti wani gandun daji ne wanda yake tattare da su Mambila, tsaunin Mambila, wanda shi kuma ya haɗe da Cameroon. Cameroon kuma tana yankin Central Africa ne, kuma ka san Cameroon ta haɗe da Central African Republic, ita kuma ta haɗe da Congo, ita kuma dai tana can ƙasa ta haɗe a Great Lakes region da wasu ƙasashe can na kudancin Africa. Saboda haka dajin ta haɗe da waɗannan dajin ta wannan Gashaka Gumti.
Wato idan haka ne ma mai yiwuwa wasu dabbobin za su iya shigowa ko kuma su fita shiga cikin wannan ƙasashe.
Ai kasan shi dabban da yake irin reserve irin wannan, ai ba rabar shi aka yi ba, gandu ne aka ɗeba babba, kuma da hanya da corridor da za su iya shiga su fita.
Wannan daji mallakan waye, ko na hannun gwamnatin jihar Bauchi ko kuma na hannun gwamnatin tarayya?
To dajin yana karkashin gwamnatin jihar Bauchi ne a yanzu, amma da farko yana karkashin Bauchi Native Authority ne, Northern Nigeria, a karkashin Bauchi Native Authority Forest Reserve. Daga nan ya fita ya shiga hannun jiha da aka yi jiha 1976, daga nan kuma ya koma hannun federal government da 1991, aka kuma koma wajen 2006 gwamnatin Mu'azu, aka sake dawa da shi jihar Bauchi. A yanzu haka karkashin jihar Bauchi yake.
To akan ce akan yi koko don riba ne, dajin Yankari na samun kudaden shiga kuwa?
To dajin Yankari ka san ba kawai maganar yawon shakatawa ba ne, babban makasudin kafa dajin Yankari shine a kare wannan albarkatun da suke cikinta, saboda a ci gaba da yau da kullum abinda muke kira conservation, kuma abu ne wanda yake bukatar kuɗi mai yawa, wanda kuma shi kaɗansa in kai ka samu biyan bukata, saboda ana maganar global warming, ana maganar canjin yanayi da ke kawo matsaloli da yawa. Shi kansa yawon shakatawa, ita gwamnati ta yi ƙoƙari matuƙa don ta ga cewa an yi gyara a cikin dajin Yankari, saboda a samu ƙarin wannan kuɗaɗen na shiga, kuma ana samu, kuma ana kawowa, gwamnati na amfani da shi saboda sawa mutane moriya na demokradiyya.
Kamar za ka yi gaya mana nawa take samu a shekara?
Ito kwanaki duka abubuwan da ake yi ɗin an maida shi ya zama kwamashe, wato na kasuwa. Shi kuma ka san rekod na kasuwa ba ka faɗansa, ana ce ma sirri ne, commercial secret. Amma alhamdulillah canji da aka yi da ayyukan da aka yi Yankari, a gaskiya an samu canji matuƙa, kuma gwamnati na amfana.
Shin waɗanda suke zuwa shakatawa wajen ‘yan ƙasa ne, wato ‘yan Najeriya ne kawai, ko kuma dai akwai wasu ma da suke zuwa da ƙasashen waje?
A dajin Yankari ya yi suna kamar yadda ka faɗa Malam Lahab, kuma mutanen da ke zuwa sun kunshi mutane daga ko'ina a duniya. Wanda suke zuwa dajin Yankari sun fi yawa daga ƙasar waje, saboda mutanen ƙasar waje su suna suka fi fahimta amfanin yawon shakatawa.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Professor Jibo Hammani na Jami'ar Abdulmumunu Diofo da ke Yamai, da wakilinmu a Yamai ɗin Salmumunu Barma, da kuma Alhaji Jibrin Adamu Aliyu, da wakilinmu a Bauchi Abdulwahab Muhammad, da producermu Julie Lennon Gresham, da kuma injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wasu salam. Tagaida Ibrahim Garba. Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai, da Fiona Wamayi da ta ba da umarni, da mai injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.